Sasha Hausa na murya Amurka ke magana akan mita 25.31 da kuma 49. Masararin ma jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da FM Dalal da tashar Mutavia Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodi yaushe akan voahausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Karmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Lahadi 14 ga watan Oktoba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, bari mu fara da kanun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce da alamar dai da gaske ne an kashe dan jaridar Saudiya din nan Jamal Khashoggi. Jami'ai sun ce ƴan gudun hijira 19 sun mutu bayan da wata motar da ke dauke da su ta fado daga kan wata gada a kasar Turkiya. Sannan wasu ƴan kunar bakin wake sun halaka mutane akalla 15 baya ga wasu 30 kuma da suka raunata a kasar Somalia.
Madalla, to bayan labaran duniya zamu kawo rahoto daga birnin Kwanni akan taron da kungiyar MCA cewa the Millennium Challenge of Account a Amurka harshen Niger ta yi.
Madiba magani duka abin da ya shafi ruwa menene matsala a da wannan matsalolin dukan mu yi nazari bisa su.
Haka kuma za ku ji muhawara akan dokar da shugaba Muhammadu Buhari ya ayyana.
Tsohon mataimakin gwamna na Central Bank Obadiah Milashi ya fito karara ya ce daga lokacin da fara sai da muyayi daga Najeriya zuwa yanzu an.
Sannan kuma muna tafiya da shirin idan kwaya ta narke, amma duk bayan kun gama da jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Asabar ya ce da alamar babu labari mai kyau game da makomar ɗan jaridar Saudiya din nan mai suna Jamal Khashoggi. Ya ce mai yiwuwa dai an kashe shi. Khashoggi, wanda rubuce-rubucensa ke cike da sukar yarimar Saudiya mai ɗumbin iko Muhammad bin Salman, ya ɓace tun bayan da ya shiga ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na ƙasar Turkiya ranar 2 ga watan nan na Oktoba. Trump ya kuma ce Amurka za ta cutar da kanta muddin ta soke cinikin makamai da Saudiya, ko da ko ta tabbata cewa an kashe ɗan jaridar Saudiya ɗin Jamal Khashoggi. To amma shugaba Trump ya yi gargaɗin cewa za a yi abin da ya kira hukunci mai tsanani ga Saudiya muddin aka tabbatar cewa an kashe ɗan jaridar Saudiya ɗin a cikin ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na ƙasar Turkiya. Jami'ai sun ce ƴan gudun hijira 19 ciki har da yara sun mutu bayan da tirelar da ke ɗauke da su ta kauce daga hanya har ta mirgina sannan ta faɗo can ƙasa daga saman wata gada a yammacin Turkiya. Baya ga mace-macen, mutanen da suka ji raunuka kuma sun kai 11 a wannan hatsarin wanda ya auku yau Lahadi a cewar hukumomi. ‘Yan gudun hijira ana tafiya ne daga Aydın zuwa Izmir a cewar kamfanin dillancin labarai na Andulu mallakin gwamnati. Nan take dai ba wani bayani game da ƙasashen da ‘yan gudun hijirar suka fito. Jiya Asabar ma wasu ‘yan gudun hijira 11 sun mutu a ƙasar Girka bayan da motar da ke ɗauke da su ta yi karo da wata tirela. Bayanai na nuna cewa kwanan nan su ma ‘yan gudun hijirar suka ƙetara daga Girka, wato daga Turkiya zuwa Girka, kuma sun nufi babban birnin arewacin Girka ɗin ne, wato Thessalonica. Wasu fashe-fashe da suka auku a garin Baidoa na ƙasar Somalia sun halaka mutane akalla 15 tare kuma da raunata wasu 30. Ministan yaɗa labaran jihar Kudu maso yamma Ugas Hassan Abdi ya ce wasu ‘yan kunar bakin wake saye da jigidar bama-bamai ne suka kai harin. Ya ce har yanzu jami'ai na tantance adadin waɗanda suka mutu ɗin. Ƙungiyar Al-Shabaab mai alaƙa da Al-Qa'ida wadda yankin Baidoa ya kasance ƙarƙashinta tsakanin shekara ta 2009 zuwa 2012 kafin sojojin gwamnatin Somalia tare da goyon bayan sojojin Habasha suka fatattake ta, ta ɗauki alhakin kai wannan harin. wani wanda ya sha da kyar ya gaya ma sashin Somaliyanci muryar Amurka cewa wani dan kunar bakin wake ya jefa gurneti kan wani wurin cin abinci mai cike da jama'a ya kashe mutane akalla biyar tare kuma da raunata wasu da dama dan mintoci bayan harin na farko sai wani dan kunar bakin waken shi kuma ya sheko da mota yayi karo da hotel din Bilan dake kusa da wurin ya kashe mutane akalla bakwai to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC Wani ayarin yan kasar Honduras mai kunshe da mutane dubu ciki har da maza da mata da yara da majagirai ya tashi dan neman makoma mai kyau. Hijirar wannan ayarin wanda ake wa lakabi da tafiyar masu hijira an su mata ne daga San Pedro Sule dake arewacin Honduras. San Pedro na ɗaya daga cikin wuraren da aka fi kashe-kashen gilla a duniya. Tawagar ta fara yawa ne bayan da kafafen yada labaran kasar suka yi rahotanni akan ta. Yan gudun hijirar waɗanda ke tafiya ta mota da kuma kafa za su ratsa ta kasar Guatemala su isa kasar Mexico a cewar jagororin tawagar. Wasu daga cikin yan gudun hijirar za su buƙaci zama hijira a Mexico a yayin da wasu su kuma za su buƙaci visar zuwa Amurka. Wasu kuma da ba su sami bizar shiga Amurka ba za su yi yunkurin shiga cikin Amurkar ta rauniyar hanya. Wani ba Amurkin fasto jinkaɗan da sako shi da ƙasar Turkiyya ta yi bayan ya shafe shekaru biyu a tsare ya durƙusa ganga da shugaban Amurka Donald Trump a zauren Oval na fadarsa a jiya Asabar ya yi ma shugaban addu'ar Allah ya ba shi hikima ta musamman. Andrew Brunson mai wa'azin addinin Kirista ya kuma bayyana godiyarsa kan yadda Amurka ta matsa lamba ma gwamnatin Turkiyya har ta sako shi. Shugaba Trump ya gode ma shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan saboda sako Brunson yana mai jaddada cewa ba a yi wani biyan ko kudin fansa ba kafin aka sako shi. Sakin Brunson ya kawo ƙarshen takaddamar diplomasiya tsakanin Amurka da Turkiyya. Da Brunson na fuskantar zama gidan yari na tsawon shekaru 35 muddin aka same shi da laifin aikata ta'addanci da kuma leken asiri zarge-zargen da Amurka ta yi watsi da su. Tsohon mataimakin Prime Minister kasar Malaysia Anwar Ibrahim ya dada karfafa dawowarsa fagen siyasa ta wajen yin wata nasara a zaben majalisar dokokin tarayya da aka gudanar jiya Asabar. Sake cin kujerar majalisar dokoki guda da dan siyasar mai shekaru 71 ya dada kai shi kusa ga matsayi na sama yayin da Prime Minister Malaysia din dan shekaru 93 a duniya Mahathir Muhammad ke cewa zai yi murabus cikin shekaru biyu saboda Anwar ya gaje shi. Anwar ya kasance mataimakin Prime Minister a wa'adin Mahathir da ya gabata har zuwa lokacin da aka sauke shi Anwar din a shekara ta 1998. Daga bisani an same shi da laifin almundahana da kuma luwadi zargi-zargen da shi da magoya bayansa suka ce makarƙashiya ce kawai ta siyasa. Daga bisani wata kotu ta wanke shi sannan kuma sarki ya mai ahuwa. Anwar da Mahathir sun sake hada kai suka yi galaba kan shugaba Recep wato Najib Razak har da shi ma da jam'iyyarsa a wannan farkon shekarar.
Yanzu sai rahotannin mu kuma za mu soma ne da rahoto akan taron kungiyar MCA cewa da Millennium Challenge of Account ta Amurka reshen Niger da ke aiki a karkashin hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka cewa da MCC wannan ko domin fadakar da manoma da dam ko madatsar ruwa na birnin Kwanni don samun sakamakon noma mai kyau a lokacin rani. Ga wakilin mu Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton.
Ma'aikatar MCA ta kasar Amurka Rashin Jamhuriyar Niger ce ta shirya wata ganawa a garin birnin Kwani domin fadakar da manoma ta hanyar girka musu kungiyar masu aiki da ruwan dam ko madatsar ruwa don su rinka tattalin ruwan domin samun sakamako mai yawa a lokacin noman rani da Jamhuriyar Niger ke yi a bayan kowane lokacin damana, wannan ko domin yaki da karamcin abinci da zaman kashe wando da hanawa matasa neman tsallakawa zuwa kasashen ture tare da jefa rayukan su a cikin hatsari. Muhammad Musa Shano shine shugaban tsare-tsare na Millennium Challenge of Account na kasar Amurka Rashin Jamhuriyar Niger.
To wannan taro na yau dai taro ne wanda ya tara mutane wanda suke aiki cikin yanda ake tsanai ruwa a cikin gandu ko eka na nan birnin Kwani. Wannan aiki ne wanda muka fara shi yau ya kai wata 8 da aka fara yin shi. Yanzu ne muka samu wani wanda zai zo ya aiki a nan birnin Kwani. To ya zo ya gwada samu ya ne zai aiki da wa zai aiki saboda ruwan nan da ake aiki da shi a cikin ya zama kowa ya samu daidai gwado. Kuma wannan gwargwado kuma shi wannan consultant din ya kamata ya sa wannan kungiyoyi masu kula da wannan ruwan.
Taron ya samu alertar hukumomi na bariki da na gargajiya kama da mataimakin shugaban majalisar jihar Tawa a karkashin jagorancin wakilin shugaban gundumar birnin Kwani da yau wakilci gwamnan jihar Tawa Alhaji Umara Ahmed member ne na kungiyar da za ta tsara manoman a cikin kungiyoyi na masu amfani da ruwan dam ko madatsar ruwa domin samun sakamakon gonakai masu yawa.
Mu diba mu gani duk abin da ya shafi ruwa menene matsala a da wannan matsalolin dukan mu yi nazari bisa su mu gani wanne sai muku ya kamata a ka bisa kan wannan lokacin kwana zan mu sa kungiyar ne mu gani sa kungiyar ne ya ji ai a sa ta kungiyar nan ta zaman to ta kunshi mata ta kunshi yara ta kunshi maza ta kunshi kowa da kwanin kungiyar a cikin ta a girka ta a san yadda za a yi da mutunci kuma an yi tare da mutane na farko na biyu mu kawo musu horo bisa fanni wanda ya shafi amfani da ruwa fanni don ku kawo musu wannan koran shekaru yadda su da kansu za su tafiya da wannan aikin ba sai sun waiwaye ruwa.
Taron na birnin Kwani ya samu alertar magajin nan gari na birnin Kwani da na Tsarnawa da suka samu wakilci tare da kungiyoyin manoma da wannan aikin ya shafa kuma kwararru sun yi karin bayani game da amfanin da ruwan ga manoma za su yi don samun sakamakon aikin noma mai yawa kamar yanda Dr. Musa Ibrahim ɗaya daga cikin kwararrun ya mini karin bayani.
Shi wannan tsarin ya aka yi shi gajiya babbar jira za su samu a basa wannan ba tunda su to wannan kungiyoyin za a kawo su ne don saboda a ba su incin kansu tunda cikin su ne za a zaɓi mutanen za su tsaya da wannan kungiya kuma cikin su ne za a samu mutane wanda za su zanki ta hadi da ainihin tsari wanda aka shawa wanda ya zama na in kula da a zo a tsabtace da shi ana so ruwa su zanki kai har inda ake so ayi noma in ba a tsabtace za a yi taɓannan ruwa kuma ruwan nan su kuma ba isasshe bane ga manoma.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a cikin muryar Nijar.
Soje wuta baba ko na gwamna ruwan kaya miya azura
a gaida Haruna Mamman Bako. Yanzu kuma sai mu leƙa Najeriya inda lauyoyi da masu fafutuka na ci gaba da tafka muhawara dangane da dokar da shugaban ƙasa ya sanya wa hannu na yaƙi da cin hanci da rashawa. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Lauyoyi da masu fafutuka na ci gaba da tafka muhawara dangane da cancanta ko rashin cancantar dokar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu da ta haramtawa wasu hamshakan 'yan Najeriya guda 50 fita daga cikin ƙasar da ma rufe asusun ajiyar su a bankuna a kokarin da gwamnatin ke cewa na yi wurin cin hanci da wurin yaƙi da cin hanci da kuma halasta kudaden haram. Alhaji Abdulkarim Dayebo shine shugaban rundunar adalci ta Najeriya.
Tsohon mataimakin gwamna na Central Bank Obadiah Milafia ya fito karara ya ce daga lokacin da aka fara sai da mu yayi daga Najeriya zuwa yanzu an sai da na dala trillion ɗaya kuma daidai da rabin trillion ɗin wato dala miliyan 500,000 an sace su kuma an kai su kasashen waje. To kuma fa 'yan Najeriya nan ne suka yi wannan ta'annaci kuma irin waɗannan mutanen da suke kan sai sun kwaci mulki ta kowane irin hali. Saboda haka bashin ga irin rahotanni da aka yi na EFCC tun daga lokacin Nuhu Rubaɗu har zuwa lokacin Farida Waziri da duk suka aibata kusan kowa daga cikin mutanen za a ce kuma za a bari ba ba a yi komai ba sai yanzu kawai haka kaga wannan abu ne za a yi madalla da maraba da shi
amma ga lauyan kar haƙin bil'adama barista Sunday Joshua Ogira yace wannan doka ka iya danna haƙin bil'adama a cikin Najeriya
to a gaskiya fi sabilillahi wannan dokan an yi shi ne ta son rai ba bisa ka'ida ba doka dai wai wanda za ka yi ka hana mutane shiga da fita zuwa kan wata kasa kaga dai doka na hukunci wata tana di wannan ba kuma haka kawai garangatan a fito kana da kudi mallaka da yafi miliyan 50 ko naka ne ko ba naka ba domin an zargin ka da sama da fadi da kudaden al'umma shikenan gwamnati ta kwace kaga duk da haka bai yi ba
to sai dai kuma a dai bangaren kuma lauyan tsarin mulki barista Dr. Melasra Ibrahim ya ce dokar na bisa hanya
sashi na 33 na tsarin mulkin Najeriya har zuwa sashi na 44 duka sun yi bayanai matakai daban-daban na irin yanki na dan adam amma sai sashi na 45 ya ce idan wannan walwala ta yanki dan adam da za a baka za ta yi zama ta yi karo da abin da ya shafi ra'ayin kasa ko wani abu wanda zai cuci mafi yawan al'umma jama'a to ana aje wannan dama ta ka ta matsayin yanki na dan adam ne domin wancan abun yana da magana naka saboda haka yankin ta na dan adam kai kwaya daya ba zai daune dama ko kuma haƙƙi na miliyoyi 200 na 'yan Najeriya ba
bisa ga dukkan alamu dai za a ci gaba da tafka muhawara dangane da cancanta ko rashin cancantar wannan doka Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja
Mun gode Hassan mai na kaina yanzu kuma ga rahoton Tamar Abari akan ziyarar ministan gine-gine da tsar birane Mamman Muzir ya kawo ta gani da ido na ayyukan da ake na bikin sallar 18 ga watan Disamba da aka ce ma zandar sabuwa da za a yi a nan da magaran Tamar Abari gare ki
Za a iya cewa aiki ya sha kashi na shirye-shiryen sallar zandar sabuwa na 18 ga watan Disamba da za a yi a nan da magaran. Yayin da ministan gine-gine da tsara birane Mamman Waziri ya kawo ziyarar gani da ido inda aka kwana.
A cikin society ma kamfani za su yi aiki yayin da aka zabi kwararriya wadda take sa tauci tunda babu ha'inci a cikin aikin ta. Mun gani ga sunan suna yi. Yau filin jirgin zandar kusan yanzu an rage mishi ma jirage busu safka. Hanyar da yake biya ya sabka duka an karce ta ana hanya sabuwa ana yin jirgi sabo yanda kana iya ma in aka kare ta ka dauki jirgi ka tafi ketar to nan ma mun gani aiki na ta yi da kyau ana so a saki da magaran fuska daga hanyoyi kowa ya gani yanda ake fama a yi manyan santoti manyan titina masu kyau na zamani a garin da baka kuma za a sa musu wutar lantarki ko ina
gine-ginen sun hada da dakunan saukar baki da wuraren da za a gudanar da shagulgullen sallar a kowane bangare
turbin kusan shine wannan babban zaure wanda duka mutane za su kalli da filin suke zuwa su zamna kuma kayan turbin an yi oda kishi ya taho yana cikin jirgin ruwa sun ce karshen wata mai shiga wannan na November insha Allah za su ba mu turbin gurin wasa na matasa da wasan galgajiya ya kamata dan talikin nan da aka bai wannan aikin jinjina mishi tunda mun ga aiki yayi kyau duka ya tsere a kowa a cikin aikin wannan filin kwallon balo nan ne in aka duba aikin shi a gani ka ba ta yi ko ina ba amma sun ba mu kwanciyar hankali tunda suka ce muna wannan pelus da ake shimfiɗa ta ayi balo akan ta an yi oda kinta ta taho akwai gidan president inda za a sabki president annan gubernura sabon gida da ake ginawa wannan gidan da ya samu tangarda mun tsira shi fiye da kwana da wata guda da muka yi nazari wannan giro da muka sa kula da wannan aikin sun kula da su da dan kwangilan an tsida gashi ka'idar da zaka bi kuma a kowane lokaci ga abin da zaka yi da gidan radio da television na huskarta magana mun gani su ma ɗakin babba da zamu musu wanda za su yi aikin su ɗaki ne mai kyau
za a samu halartar manya-manyan baki daga kasashen waje hakan ya sa manya-manyan kamfanoni ba su yi ƙasa a gwiwa ba suka bada tasu gudunmuwar
wannan sallar za a yi za ta janyo baki da yawa kuma bakin wannan manyan mutane ne ya kamata a samu in za a sabke su na martaba manyan kamfanoni na kasar Niger to waɗansu a cikin su a jihar Damagaru sun kawo gudunmuwar su ya kamata gwamnati ya ƙara musu godiya kuma ƴan Damagaru su ƙara musu godiya su ma za a samu sakal baki ba da matsala ba musamman su inda akwai kes kuma da akwai guri da aka keɓe wanda waɗansu ka saya suna nan suna gini za su yi villa na a zo a gani wanda za a sarki manyan baki sun kwatanta muna insha Allah za a samu wannan villa kin a lokacin da ake son su mai martaba sarkin da magaram shi ma a dan kudin da aka keɓe mishi da ya gyara gidan shi yayi masarkin baki villa wajen hudu a ciki
zuwa ministan ya kauda duk wata fargaba da hukumomin suke da ita a farkon fara wannan aiki
da muna da dan wajen aikin nan muna jin tsoro kal aje a samu latti to amma yanzu mun gani ba za a samu latti ba ɗan Damagaram ku tabbata za a yi sallah anan Damagaram Damagaram za a maida ta sabuwa in Allah ya yarda kuma ɗan kwangila wannan kuzari da kuke yi kar ku kwanta da ka muna bin ku sau da kawa gurruka suna nan na control suna bayan kuma ba mu yarda ba mu ayi kunya
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
To madalla a gaida Tamar Abari yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da kasancewa da mu a cikin shirin idan kwaya ta narke fa inda za ku ji mu dauke da batutuwa da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu tare da ni Hafiz Ado Baballe a cikin shirin za ku ji rahoton da wakiliyar sashen Hausa ta muryar Amurka Baraka Bashir ta hada mana daga birnin Kano yadda hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya ta koka akan karuwar shan maganin tari na Benelin da kuma Tramadol Baraka gare ki
na shan ruci da syrup sai sigari
kamar shekaru nawa kana shan wannan abu
aka shekaru 8 ina sha
ya akai aka fara shan kwaya
wallahi tsatsayi ne kawai wallahi ba na abuwa
shin aboki ne ya jaka koko wata matsala ce ko damuwa ce ta sa har ka fara sha
wallahi kawai tension ne na rayuwa
Abubakar Sani kenan daya daga cikin matasa masu ta'ammali da kwayoyi wanda yace yanayi na rayuwa ce ta jefa shi ga shaye-shayen kwaya kimanin shekaru 8 da suka wuce wanda wannan shine karo na farko da hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta kama shi
wani irin tension
to ina karatu kuma wannan nake karatu wasu take tallafa min bangaren karatu na Allah ya karbi ranta babu wanda zai taimake ni akan in ci gaba da bangaren na karatu na
kuma sai baka sana'a
eh ina samu sana'a ina sana'a to sana'ar ba ta riƙe ni abinci har kuma ni karatu
sai ina batun karatu an daina kenan
eh karatu wallahi har yanda ban samu wannan take tallafa tare da ci gaba da karatu
to idan ka sha ya kake ji
tunani ne kawai bana mugun tunani ne sha shine bana yi
ba ka jin wani dadi ko wani abu na imin bayani
ni tunani ne kawai shayar dauke mun cike wadda bana tunani a cikin zuciyata
kana maye ne in ka sha
gaskiya ni baya sani waye
duk wadannan kwayoyin da kake tsaya kamar
eh ne kawai ne na sha kawai yake sani bacci shi guda mun ina sha ne dan an kwanta an samu bacci
wanne kenan
shine syrup
Abubakar ya ce duk da cewar baya maye idan ya sha kwaya a yanzu kuwa yayi nadamar shan kwaya hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta kasa wato NDLEA ta koka dangane da yadda shan kwayoyi dangogin tramol maganin tari ya karu tsakanin matasa da mata a kasa baki daya shugaban hukumar Muhammad Abdullahi ya bayyana haka ne a yayin taron majalisar dinkin duniya a New York ya kuma ce Najeriya na wani yanayi da take fama da matsalolin shan kwaya tsakanin matasa wani dalili da yake sayar wa matasa kwayoyi kuma yake amfani da kwaya Misbahu Muhammad shi ma ya shiga hannun hukumar kuma ya ce yana tsarin kwayoyi na kimanin 10,000 zuwa sama a kuma saya a hannunsa shekaru 6 da suka wuce
ni gaskiya
ba zan boye ba ina sha kuma ina siyo
wani kafi ka fi sayarwa abujin ka ake zuwa saya
a'a bai a waje na ake zuwa ana siya a waje na amma gaskiya na fi sha saboda in sha nake amfani da
to daga ina kake sabo shi kwayan nan har kake cewa abokan hulɗarka
wallahi Allah wani mutum ne yake kawo mana in mun yi mai waya zai kawo mana
kana da kudin ka kake siya ko ba sai ka siyar ne
da kudi na nake siya
jarinka akan wannan harka kamar nawa ne
15,000 ne zuwa 14,000
idan ka siyar kuma me kake samu
2,000
akai misali idan ka ci
eh saboda iyali ina da
kana da iyali
ina da iyali
kana da yara
ina da yara har guda biyu
matarka ta san kana sha
matata gaskiya ba ta sani ba
kamar shekaru nawa kana wannan
harka kai shekara 6 ina siyarwa ba ina sha
an taba kama ka
gaskiya ba ta ba ba
wannan shine karo na farko da aka kama
mun Allah da ban ka wannan Allah da dama an bani ofar karo ta gwamnati to ni da bija annabi Muhammadu na gama bija annabi Muhammadu saboda mahaifiyata da kuma hakkin mutane da ake shiga ni na daina siyarwa
Mazbahu ya kara da cewa ko dan ya faranta mahaifiyarsa ya daina shan kwaya da kasuwancin kwaya daga wannan kama shi da aka yi Kwamandan shiya na hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi da ke jihar Kano Nigeria, Shu'aibu Garba Bina, ya ce har yanzu jihar Kano na nan kan gaba wajen matsalolin shan ƙwaya a ƙasa baki ɗaya.
Gaskiya da ita ce kan gaba, amma yanzu gaskiya ta ragu ba irin ɗagani ne ba. Da har yanzu ta lidin, amma yadda ake mutane ke abin gaɗin, saboda babu wanda ya ba da wannan ƙiyasin na gaskiya cewa ita ce kan gaba. So babu wani ainihin statistic. Da suka yi wani suka gano cewa ana abin cewa su.
Ƙwayoyi wani aka fi sha kuma za ka iya gaya ma rukunan matasa ko mutane da kuma irin waɗanda ƙwayoyin da suke sha.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe za ku ji mu da ci gaban shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Baraka Bashir sai kuma Julie Leathers Creation da ta ba da umarni ni. Hafiz Ado Babale nake cewa ku huta lafiya.
Ubangijin Allah so gaba gari addu'ar mallame.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 11:26. Yanzu kuma ga shirinmu na karshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku.
To a takaicen shugaban Amurka Donald Trump jiya Asabar ya ce da alamar babu labari mai kyau game da makomar dan jaridar Saudiya din nan mai suna Jamal Khashoggi ya ce watakila dai kashe shi fa akai. Jami'ai sun ce yan gudun hijira 19 ciki har da yara sun mutu bayan da trailer da ke dauke da su ta kauce daga hanya har ta yi ta mai rigina sannan ta fado can ƙasa daga saman wata gada a yammacin Turkiya. Baya ga mace-macen mutanen da suka ji raunuka kuma sun kai 11 a wannan hadarin wanda ya auku yau Lahadi a cewar hukumomi. Wani ayarin 'yan kasar Honduras mai kunshe da mutane 1,000 ciki har da maza da mata da yara da ma jarirai ya tashi don neman makoma mai kyau. Hijirar wannan ayarin wanda ake lakabi da tafiyar masu hijira an su mata ne daga San Pedro Sula da ke arewacin Honduras. San Pedro Sula na ɗaya daga cikin wuraren da aka fi kashe-kashen gilla a duniya. Wani ba Amurkin fasto jim kaɗan da sako shi da ƙasar Turkiyya ta yi bayan ya shafe shekaru 2 a tsare. Ya durƙusa ganga da shugaban Amurka Donald Trump a zauren Oval na fadarsa jiya Asabar. Ya yi ma shugaban addu'ar Allah ya ba shi hikima ta musamman. Tsohon mataimakin Firaministan ƙasar Malaysia Anwar Ibrahim ya daɗa ƙarfafa dawowarsa fagen siyasa ta wajen yin wata nasara a zaɓen majalisar dokokin tarayya da ta wato da aka gudanar jiya Asabar.
Da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirin mu na karfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Bosna da ya hada shirin da Bada Umarni sai injiniyan mu Tian Wan ni ne naku Abdul Aziz Adli Toro ke cewa mu kwana lafiya.
Afrique avec la meilleure musique.